sashen Hausa na Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu tsaro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto akan kokarin masu dakon fetur a kasar Jamhuriyar Nijar akan rashin samun lodi. Masanin shari'a barista mai nasarar Kogo Ibrahim ya ja hankalin ECOWAS da ta ga sulhu akan hanya mafita a kasar Mali. Daga Kaduna muna da rahoto akan yaƙi da fyaɗe. Aboki kuma gwamnati ce ta raba kyautar kariyar fuska. Muna da shiri akan a daina shan ƙwaya da kuma sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka. Kafin waɗannan ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60, kana wasu 60 sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani ƙauye da ke yankin Darfur a Sudan, wanda ke yawan fuskantar tashin hankali a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya da yammacin jiya Lahadi. Harin na ƙauyen Mastari da ke yammacin jihar Darfur shine na baya-bayan nan a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata, wanda ya sanadiyar kona ƙauyuka da gidaje da yawa, kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna, aka kuma lalata gine-gine a cewar sanarwar hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta. Yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin kasar akan wannan hari, kuma kamfanin dillancin labaran Reuters bai samu damar tuntubar jami'ai domin samun ƙarin bayani ba. A ranar Lahadi, Sudan ta ce za ta jibge rundunar tsaron haɗin gwiwa daga jihohi da yawa a Darfur biyo bayan sake kunnowar tashin hankali a kwana-kwanan nan a wurin, a cewar Suna, kafar yaɗa labaran kasar. An ajiye gawar John Lewis, dan majalisar wakilan Amurka kuma shahararren dan rajin kare ƴancin ƴan ƙasa na bai ɗaya a majalisar dokokin jihar Alabama, inda jama'ar jihar sa ta asali za su samu damar yi masa karramawar ƙarshe. Lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata, yana da shekaru 80 a duniya, bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki. Gawar Lewis ta isa ginin majalisar dokokin jihar Alabama a birnin Montgomery jim kaɗan bayan wani keken dawaki ɗauke da akwatin gawarsa wanda aka lullube da tutar Amurka ya bi da shi ta gadar Edmund Pettis a Selma. Gadar nan da 'yan sanda suka taɓa lankaɗa masa duka tare da wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bai ɗaya ga 'yan ƙasa da suka yi tattaki suka yi ƙoƙarin tsallaka gadar zuwa Montgomery a shekarar 1965. Masu zanga-zangar neman adalci ga kowan jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan Amurka da yawa a ranar Asabar, kuma a lokuta da yawa sun yi arangama da 'yan sanda. A yammacin birnin Seattle a jihar Washington, 'yan sanda sun ayyana lamarin da ya faru a matsayin bore, inda suka yi amfani da gurnetin rikiɗa hankali da barkonun tsohuwa don shawo kan masu zanga-zangar, yayin da suka kuma kama mutum 45. 'Yan sandan sun ce sama da jami'ansu 20 ne suka jikata. Kimanin mutum 2,000 ne suka yi tattaki a gundumar Capitol Hill da ke Seattle a zanga-zangar neman kimanta rayuwar baƙar fata mafi girma da aka gani a birnin a cikin watan. Ayyana lamarin da ya faru a matsayin borin yana zuwa ne bayan da masu zanga-zanga suka cinna wuta a wani wurin da ake gina cibiyar tsare matasa masu laifi 'yan ƙasa da shekaru 18. Bayan haka masu zanga-zanga suka jejjefe 'yan sanda da duwatsu da kwalabe da kuma abubuwa masu tartsatsin wuta. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye sun kuma rike abin garkuwa da aka kera a gida da kuma lema a kokarin kare kansu daga 'yan sandan, yayin da suka yi amfani da wani famfon iska domin hure barkonun tsohuwar da aka harba musu. Duk waɗannan dabaru daga masu zanga-zangar birnin Portland a jihar Oregon suka koya, inda masu fafutuka suka sha yin arangama da 'yan sanda a kowane dare kusan tsawon watanni 2. Masu zuwa yawon buɗe ido na iya zuwa Spain a cewar kasar a jiya Lahadi, a lokacin da ta caccaki Birtaniya akan ɗaukar matakin killace duk matafiyi da ya shiga kasar daga Spain tsawon makonni 2 saboda annobar coronavirus. Babu fargaban cutar a Spain, 'yan kasar ba sa cikin fargaba, haka kuma masu yawon shakatawa, abinda ministan harkokin wajen kasar Arancha Gonzalez Laya ta faɗa wa manema labarai kenan. ta ce Spain za ta yi kokarin shawo kan Burtaniya akan ta cire yan tsibiran Balearic da Canary wajen daukar matakan killacewar. Tana mai cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar a shahararrun wuraren zuwa shakatawar guda biyu yana ƙasa da na Burtaniya nisa ba kusa ba. Shekarar da ta gabata, ‘yan ƙasar Burtaniya ne suka zamo kaso na biyar na waɗanda suka kai ziyara a ƙasar Spain, abinda ke nufin matakan killacewar da Burtaniya ke ɗauka zai yi mummunan tasiri akan matakan da ƙasar da ke gabar tekun Mediterania ke ɗauka na yunkurin buɗe harkokin tattalin arzikinta bayan watanni da aka kwashe komai na rufe sakamakon cutar. A ƙarshe, Pakistan da China sun ƙaryata tare da bayyana wasu rahotannin kafafen yaɗa labarai a matsayin shirme da ƙage. Rahotannin dai sun ce kasashen ƙawayen ƙud-da-ƙud suna gudanar da wani binciken haɗin gwiwa a sirrance domin ƙera makamai daga ƙwayoyin cututtuka, abinda ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Wata kafar yaɗa labaran Australia da ake kira da Clarkson, a wani rahoton binciken ƙoƙof da ta fidda a makon da ya gabata, ta yi zargin cewa Beijing da Islamabad sun kulla wata yarjejeniyar sirri ta shekaru uku don faɗaɗa ƙwarewarsu ta haɗa makamai da ƙwayoyin cututtuka, ciki har da gudanar da bincike akan shirye-shirye da yawa masu alaƙa da ƙwayar cutar anthrax mai kisa. Rahoton ya ambato wasu majiyoyin bayanan sirri da yawa suna cewa cibiyar nazarin ƙwayoyin cututtuka ta Wuhan a China ta ba da rancen kuɗi da taimako a fannin kimiyya don kafa cibiyar ta sirri a Pakistan. Cibiyar nazarin ta Wuhan tana ba ƙwararrun fannin kimiyyar Pakistan horo akan yadda za su sarrafa ƙwayoyin cuta da kuma tattara bayanai da nazarin ƙwayoyin cuta masu sarƙaƙiya domin taimakawa Pakistan ta ƙirƙiri kundin bayanan ƙwayoyin cututtuka na kanta. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ƙaryata zancen ta hakikance cewa babu wani abin sirri game da gina cibiyar da rahoton ya bayyana. Sanarwar ta kuma ce ana amfani da cibiyar ne don nazarin binciken abubuwa da ke barazana ga lafiya da ke bullowa da kuma sa ido da gudanar da bincike akan barkewar cututtuka.
Madalla, zan fara shirin da jamhurin Nijar, inda direbobin manyan motoci masu dakon man fetur daga kamfanin matatar mai wato Soraz sun koka game da rashin samun lodin mai, wanda yake da nasaba da bashin da ke tsakanin Soraz din da kamfanin dillancin mai Sonadep da ya tara bashi mai yawa. Garhoton Tamar Abari.
Dan sanda Umaru na kungiyar direbobi masu dakon mai ya ce suna kallon abin kamar wasa amma a kansu ta kare.
Mu yanzu yau rabon mu da lodi dai mu ɗan Niger yau kwana 14. Ban mu sani ana mana dororo har muka sani. Sorar take bin Niger kudi tace ba ta bata ba mai. Sai a cikin shekarun jiya akwai mota 20 a kwana 14. Su kuma na waje yau in suka zo in 100 suka zo 200 suka zo yau za a masa lodi su dai. Ba matsala. Mu muke da matsala wallahi mu ko zuwa muke buro dai mu zama na dai mun gama hannun mu da da iyayen gidanmu.
To komi kamfanin Soraz din zata ce game da wannan lamari da direbobin ke ganin dodoro da ne ake musu. Magashi dada ma'aikaci daga kamfanin na Soraz ya ce tashin farko ma da bashin suka fara.
Masu motocin sufuri su ɗan da ko ne an na sai kayana a Soraz su dauka su kai mun wurin da ya kamata su kai in biya su. Tun a bude Soraz tsakanin tarsoni da kullun bashi ne wanda an yi takarra kan wannan wa'adin za ku zo ku biya mu. Aidamin tun a fara kasuwanci ne ake na bashi su kuma sauran 'yan kasuwa da sauran 'yan kasar waje masu zauwa Soraz su sayi mai su damin kullum he sun biya suke dauka.
To ko wannan takun saka ya shafe su ne da Soraz din?
A'a, mu ba mu da Soraz. Mu 'yan gidan 'yan Sonadep ne ko? Mu Sonadep ta take ba mu lodi. Dan Sonadep ake bin bashi aka ce ta ci wannan kudin wannan da ake hodi dan me ba tsaida ta. Ita kawai jan baki ne ta yi ba mai ta.
Ganin yadda bashin yayi ta hawa ba wani bayani yasa kamfanin na matatar mai wato Soraz ya tuntubi Sonadep.
To yanzu sai Soraz tunda tana cikin bukatar kuɗi sai ta ce a bashin wannan ya fara yawa saboda haka zan maido ki ke ma matsayi kamar irin na 'yan kasuwa sai kin biya ki dauka. Sonadep ta ce a wannan biya yi ba ai agreement ne wanda gwamnatin Niger ya zame mana shine arbitrar tsakanin Soraz da Sonadep. Soraz mallakar Niger ce da China, Sonadep mallakar Niger ce. Matsalar ta sai Sonadep ta biya ta dauka shine Sonadep ta ce a'a bashi za mu ci gaba da yi kenan yanzu shine wannan zancen yana wurin gwamnatin Niger za ta sa baki don a samu sulhu.
su kuwa daga nasu waje yan kungiyar hararon hula cewa suka yi dama sun san aruna kinji Amadu Dankwari na kungiyar hararon hula a nan da magaran
ya kamata a ce su ne duk amma aikin su za ta yi aiki ya zama to aiki na ba kasa kadai mai hanya so ana iya kirkiro wani kamfanin daban tunda adaban mu da surat Allah ya kawo muka samu surat ana iya kirkiro wani kamfanin daban wanda zai fika saidawa kuma ma zai fika tunani da hudu wasu rishoyin ya rinka saidawa tunda yanzu British ba za mu shiga saidawa ko
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Sai makwabciyar Niger wato Mali, inda lauya mai sharhi kan lamuran yau da kullum barista Minister Kogo Ibrahim ya ce sulhu a fitinar kasar Mali shine mafi ala a yankin Afirka ta yamma. Don kyalin lamarin ya kara ta'azzara zai iya jawo wa yankin babban kalubale. Barista Manasara da yake magana akan ziyarar sulhu na wasu shugabannin Afirka a ciki har da shugaba Muhammadu Buhari a birnin Bamako na Mali ya ce matakin shine ya dace domin matukar fitinar yakin basasa ta balle a Mali hakan zai iya kara zaburar da ayyukan ta'addanci ne. Lauyan ya ce sulhun ta masu zanga-zanga na neman sauya gwamnati a Mali da shugaban kasar Bubakar Keita ne zai zama mai ma'ana don fadi gwamnatin tankar bude yanayin fitinar da ya faru a Somalia da jamhuriyar demokradiyyar Congo ne kawai.
Yan ta'addancin na to ka tabbata cewa sun samu sansani kenan daga Mali da zama wurin da yake daga nan za su rika shirya da abubuwan su kuma daga nan zai ta maka mawutar daji ce sun yi nasara a Mali bari su gani ya za su yi a Burkina Faso ya za su yi a Senegal ya za su yi a Sierra Leone ya za su yi a duk waɗannan kasashe to abu ne wanda yake su kuma kungiyar kasashen Afirka ta yamma maimakon tun lokacin da aka yi nasara akan su Charles Taylor lokacin da ake da runduna tsayayya wanda take tana yaki akan duk wani abu da kawo yagewa ko baraka a Afirka ta yamma to lokacin nan sai aka zo sai aka jingina da wannan to ya zama na kungiyar kasashen Afirka
ta yamma ECOWAS din nan kenan
wato ECOWAS wato ita ECOWAS din kungiyar ECOWAS ita kasance ba ta da tsayayyun rundunar sojoji waɗanda in an samu irin wannan matsala za a tura su su je don su kawo da zaman lafiya wato stabilization force kamar ECOWAS din da aka kira to sai kasance yanzu babu bayan babu din kuma ya kasance shugabanci ya koma akan misali shugaba shi Muhammadu Isufu na Niger to Muhammadu Isufu na Niger duk shugabanci a Afirka ta yamma idan ba a karkashin Najeriya bane don Najeriya ita ce kashi 70% na yawan dan adam a Afirka ta yamma na yawan tattalin arziki a Afirka ta yamma na yawan karfin soja a Afirka ta yamma na yawan kuma duk wasu abubuwa ma da zaka yi tunani a Afirka ta yamma to saboda haka yake da muhimmanci maimakon Najeriya ta kira wannan taro na gaggawa na kasashen Afirka ta yamma sai aka tura tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya je a matsayin to zuwa tura Goodluck ba zai iya biyan bukata ba domin na daya Goodluck a matsayin shi na wanda ba musulmi ba waɗannan yan ta'addan ma za su ce ba su yarda da ya zauna ya zama wanda zai zama madugun da zai daidaita tsakanin su ba na biyu kuma duk da kaga har an yi magana cewa ana so gwamnati ta sauka to yayi kuskure shi kanshi shugaba Ibrahim Bubakar Keita na cewa ai har ya ba su kafa na cewa har su jinda mushi sharuɗa har shi kuma yayi tunanin ai a zo a zauna da su yana neman wasu daga waje su zo su zama ungozo man samun maslaha tsakanin shi da yan ta'adda
barista ministar Kogo Ibrahim Azantarsa da Nasiru Adamu Elhikaya kenan daga Kaduna wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto akan mafita da masu sharhi ke bayyanawa ga yaki da mummunar ɗabi'ar nan ta masu yin fyaɗe
Shugabar kungiyar tallafawa marayu da marasa galihu wato Arda Relief Foundation Hajiya Rabi Salisu Ibrahim na cikin masu ganin magance matsalar fa aiki ne na taron dangin da kowa sai ya saka hannu
na fi so in gaya ma al'umma nan an yi hukunci ga wani labarin kaza da kuka sani an hanyance hukunci ba ran da ba a yin fyaɗe amma an bar mu kaman mu kadai muke magana ya kamata malaman addini sarakuna masu fada aji pastoci su fito wannan abin yaki ne yake neman ya cinye mu wallahi in mutum ba a yi magana ba zai zama kila kowani gida sai an fyaɗa yara ya kamata iyaye idan an yi su fito su fada sannan kuma duk inda aka je aka dawo gwamnati fa ita ce juji dole gurin ta zamu dawo anan zamu yi domin mu ba mu da doka a hannunmu gwamnati take da yan sanda ita take da kotituka domin nuna ma wasu ya zama kaman izina ga wanda suke da niyyar aikatawa mai yi kuma ya bari
wasu manazarta dai na ganin gwamnati ce yake da babban haƙin dakile hawar fadan da ake gani a fadin wannan ƙasa ko da yake dai gwamnatin kuma na ganin ita ma tana iyaka na ta kokari inji kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba
yana ɗaya daga cikin abin da yasa na samu shi Chief Joji na jihar Kaduna ya bamu baki cewa in Allah ya da zai duba yanda kuma za a dinga jin wayannan kararraki akan lokaci. Amma kuma muna jin dadin cewa ita gwamnati tana duba yanzu dokoki zuwa wannan gwamnati suka saka hannu aka saka hannu aka ce daure rai dare, sai kuma yanzu ya kasance a jama'a suna kukan cewa su ba ma daure rai dare suke su ba, suna son ko ayi ratayewa ko ayi dandaka ko menene. To shi yasa gwamnatin kuma za ta zauna ta sake bincika ta duba ta gani menene ya kamata, sannan za mu dauki mataki.
Sai dai kuma shi tsohon dan majalisar tarayya kuma lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Ibrahim Bello Rigacikun na da wani mabambancin ra'ayi game da yadda za a shawo kan fyaɗe a wannan ƙasa.
Ai tun da yanzu an wayi gari yanzu za a samu namiji katu ya samu ɗan shekaru ya samu namiji katu samu ɗan shekara uku ɗan shekara biyu ɗan wata shida ya bankareta. To ai ba ta kudin irin namu a lokacin jahiliya. Mataki na farko shi ne project mai me za a ɗauka wurin rage irin wannan abu ba magana ba. Tunda sun zo wani ya yarda ya aika a ɗaure shi ya ma ɗan ramba kawai a titi. Ba ta ɗaukan matakin wayar ma da 'yan Najeriya kai, wayar ma da mata kai, wayar ma da yaran ma, sannan sa'ido amfanin masu unguwanni ne sarakuna ne hakimai ne da kai ne limami fastoci duk wanda ya zama kowane wurin taimaka mutane sai sa ido kusa gona mini kafara shi ne gishiki. Amma mutane yanzu ba za ka tara zai hukunci da nasu ba.
Bayan matsalar tsaro da cin hanci da rashawa dai wasu na ganin babu babban matsalar da ke addabar Najeriya kamar fyaɗe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaishe ka Isa Akara da miliyoyin masu sauraron murar Amurka don samun sahihan labaru. Daga Bauchi, Abdulhab Muhammad ya aika mana da rahoto akan rabon kariyar fuska da gwamnatin jihar ta yi.
Mukaddashin gwamnatin jihar Bauchi, Sanata Baba Tela, shi ne jagoranci raba a mawalin.
Gwamnatin jihar Bauchi ta ɗinka takunkumi 700,000. Sai duka jiya gwamnati ta rabar da su ga jama'a, wato waɗanda ba su da ƙarfi, da coci-coci da masallatai da gidajen sarakuna, duka dai yadda dai mutane suke taruwa. Kowanne ma'aikacin gwamnati da ofis ɗin gwamnati ana so kafin kowa ya shiga yana da wannan takunkumi, kuma ana ba da shawara ga mutane ga jama'a su rinka amfani da wannan takunkumi duk lokacin da suka haɗu ko a gidajensu ne ko a ofisis ɗinsu ne ko a kasuwanni ne.
Mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Luwano Suleiman Adamu ya jaddada muhimmancin yin amfani da amawalin.
Muna fata inda ake samun wannan takunkumin alubai da irinsu Allah ya kawo ƙarshensa. Amma har yau muna kira ga al'umma cewa wannan cuta fa mun san cewa yana nan, saboda haka mu kiyaye kamar da aka tsara a kowane hannu akwai isa takunkumi ko sai cinkoso da ire-irensu, sai Allah ya kawo mana ƙarshensa. Allah ya ji mu kyau.
Da halin da ake ciki kuma gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya kaddamar da raba keke napep guda 1,000 a wani mataki na hana yin acaba a manyan biranen jihar.
Mun bada wato kaman kudin jari na naira miliyan 250 wanda aka sai wannan kekuna 345, wanda kuma za mu sake bada wani kudi wanda zai kasance sun bubbude account a bankin nan namu na jihar Bauchi na Yankari Savings, inda za su dinga biya, suna biya ana kwashewa ana saiwa wasu ana bada wa'ensu wanda su ma za su shiga cikin wannan tsari. Zai kasance ba kawai 1,000 ba za mu iya samu mu sai mashin ma har 10,000 idan Allah ya arzuta abun, kuma muna fata ya yi. Wannan acaba da muka hana shi, mun hana shi ne saboda yanda wannan ciwon mashako ya shigo wanda yana amfani da tazara ko kuma da rashinsa. Amma yanzu dole za mu zo mu dudduba sun da mutanen karkara ba su da wani abin da za su hau su isar da tsakani da tsakani banda mashin. Saboda haka da lokacin da ciwon ya yi sauki za a dawo da wannan acaba a ƙauyuka ma ƙananan hukumomi, amma a cikin garin Bauchi saboda tsaro da kuma tsafta ba za mu dawo da acaba ba, amma za a dawo da su insha Allah a karkara saboda a sama wa al'umma sauki.
Shugaban gamayyar kungiyar acaba da na keke napep ya bayyana murna sabili da samar musu da wannan kekuna.
Sunana Alhaji Bala Dauda, ba wanda ya bada kokobo aka bashi. Mai girma gwamna ya ce su dinga biyan naira 1,100 kowace rana.
Abdulhab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Murya Amurka ake saro a shiri na musamman. To yanzu kuma lokaci yayi da Binta Yaro za ta gabatar mana da shirin nan na a daina shan kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Shirin da ke farakar da ku matsalolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Sunana Binta Esiru mai gabatar da wannan shirin. A cikin shirin namu na wannan mako, za mu ci gaba da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri da hirarsu da Dr. Ibrahim Abdul na NDLEA Kano don jin ta bakin sa rawar da dilolin masu shaye-shayen miyagun kwayoyi suka taka lokacin da aka killace kasar wato lockdown da kuma kalubalen da suke fuskanta bayan sun kama su. Bari mu koma Kano a Najeriya.
Galibi ana zargin diloli suna taka rawa wurin yawaitar tamali da miyagun ababen shaye-shaye din nan. Za a iya cewa su diloli sun ci gaba da hada-hada suke nan a lokacin lockdown?
To ba za a ce wai sun ci gaba da hada-hadansu inda suke yi da ba. Tun da kaga da yawancin bodoji din a rufe suke, yawancin iyaka na garuruka sun ba a rufe suke ai ko? Wanda ka gansu suka san samu suka biyo da sai da su biyo barauniyar hanya ko kuma da yake ciya ka san cewa ai boyewa suke cikin motocin da suke wucewa in an yi da kayan abinci ya wuce suna iya yin wani dan construction a ƙasa su boye kayan da ba za a iya gane ba kamar wanda ka gani yanzu a nan su wuce jami'an tsaro ba su gane ba. To amma mu saboda horon da aka bamu wani lokaci muna neman rahoto tun daga inda suka ɗauko ne biya mutane kuɗi wanda suke nan lokacin da ake sa a motocin sai su riƙa gaya mana har mutanen nan su zo nan wajen mu kama su.
Gashi adadin waɗanda kuka kama ɗin nan ko dai suna shaye-shaye ko kuma sun aikata miyagun ayyuka kuma ba a aiki sosai yadda ya kamata musamman wata kotuna da wuraren yin shari'u?
Matsala ne babba da suke muke fuskanta. Na farko dai ba mu da abincin da zan ba su in ba mun yi karo-karo ba tsakanin mu bada. Tunda gwamnatin ma ba kuɗi suke bada ba kan wannan mutane. Sannan su kuma can gidan yari an ce su daina karɓar mutane. Kotu sun buɗe an yanke mutane da yawa wanda za ka yi hirar da su ka gama ga su suna nan wajen mun kai su can gidan yari sun ce ba za su karɓe su ba. Sai dai a ajiye suna har sai lokacin da kwamiti da COVID suka bada a directive cewa gidan yarin su buɗe sannan za mu kai su can wajen su.
Kenan galibin waɗanda ko kuma dukkanin waɗanda kuka kama ɗin nan a wannan ɗan tsakani suna hannunku?
Babu shi kansu alƙali da suke kamar su yarda da gidan yarin sun daina. Akwai wanda aka yanke musu hukunci nan kamar masu kokin nan duk suna nan wajen can kuma gidan yarin sun ce ba za su karɓe su ba saboda kar su je su shafa ma wa'incan gida suna da wani annoban ta COVID. Kuma aka ce idan muka kama sababbin yan kwaya dole sai mun killace su na kamar sati biyu tukunna sannan sai mu shigar da su cikin wancan babban inda ake tsara mutane din.
Gashi kamar adabaibai kuke da kalubale da dama. Waɗanne dabaru kuke yi don ganin cewa watakila a tunda dai kun kama mutum da kayan laifi ba zai yi a ce ku sake shi ba can kuma ba dama ku mai kashi gaban kotu ko kuma gidan iyali?
Sashi na 32 na tsarin mulki na Najeriya da sashi na 158 na Administration of Criminal Justice Act ya ce idan aka kama mutum da laifi kada ya wuce awa 24 idan akwai kota wajen. In babu kota kuma wanda ta wuce kamar radius na kilometer 40 to sai ka aje shi kada ya wuce awa 48. Idan baka yaka ba to ka tauye mutum yancin ɗan adam yana iya zuwa kotu ya nema ka biya shi wannan kuɗi kan yancin da ka tauye mashi. To muna dawo mu ba da belin mutum. Amma akwai waɗanda ɗan kwayan da suka addabi mutane da yawa wanda muka san cewa idan muka ba da belin gudu za su yi. So irin wannan muna mukan dai amfani da sashi na 8 na dokan ta gibo wanda mun tace muna dama mu tarbiyyatar da mutane kan ilan da kwaya take yi. So da koda kun kai mu kotu kun ce mun tawo dan cinan da mu kai shi kan lokaci ba sai mu ce a tarbiyya muke mai. Kwa ga ba wanda ya sai ana mu tarbiyya sai doka sashi 8 ya ce mu riga tarbiyya to ka ji inda muke kenan irin wannan.
To jama'a a nan za mu sake dasa aya a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri ne Binta Esiru da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.
Masu aro ga shehin jaridun Najeriya.
Zan karshen jaridun ne da jaridar da banga tana cewa rundunar sojin Najeriya ta yaye hafsoshin soji 373 a makarantar horar da hafsoshin sojin kasa da ke jaji a jihar Kaduna. Ministan tsaron Najeriya Manjo General Bashir Magashi Murabu da nan babban hafsan gamayyar sojojin Najeriya General Gabriel Onisakin ya hori sojojin da suka kasance masu kishin kasa da kuma aiki tukuru a duk inda aka tura su domin tabbatar da tsaro. Sai kuma jaridar da Point ta ruwaito cewa gwamnatin jihar Lagos ta dauki matakan da suka kamata na rage cunkoson ababen hawa sakamakon rufe katafaren gadan na Third Mainland Bridge domin yin gyara a kansa. Kwamishinan sufuri a jihar ta Lagos Frederick Oladide shine ya sanar da hakan, in ji jaridar ta The Punch. Don haka kwamishinan ya kira ga masu ababen hawa da su ci gaba da kiyayewa tare da amfani da gadojin Carter Bridge da Eco Bridge domin rage cunkoson ababen hawa. Sai kuma jaridar The Nation na cewa wasu ƴan bidiga da ba san ko su wane ne ba sun kaddamar da hare-hare a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar jama'a da kuma ƙaura a jihar Kaduna, inda kuma mutane 10 suka rasa rayukansu. Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna, in ji jaridar The Nation, Malam Nasir El-Rufai ya kagaba dokar hana yawo na sauyi 24 a ƙananan hukumar zango katar jama'a da ƙaura da kuma karamar hukumar Kauru. Sai kuma jaridar The Fun na cewa yanzu haka dai gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello ya yake da sakon taziya ga al'ummomin karamar hukumar Suleja da kuma Shiroro sakamakon ambaliyar ruwan da aka samu a karamar hukumar ta Suleja da kuma kifiyar kwale-kwale a karamar hukumar Shiroro, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 12, mutane 6 ne dai suka rasu sakamakon ambaliyar ruwa a karamar hukumar ta Suleja. Jaridar Leadership ta ruwaito shugaban jam'iyyar PDP a jihar Bauchi Alhaji Hamza Koshe Akuyam na cewa har yanzu tsohon kakakin majalisar wakilai a Najeriya Yakubu Dogara dan jam'iyyar ta PDP ne, domin kuwa har yanzu bai fito fili ya bayyana cewa ya sauya sheka zuwa jam'iyyar APC ba. A makon da ya gabata ne dai aka ga tsohon kakakin majalisar ta wakilai Yakubu Dogara da kuma shugaban jam'iyyar APC na rukun kwarya kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabo ne tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadar shugaban kasa, inda kuma gwamnan na Yobe ya bayyana wa 'yan jaridu cewa Yakubu Dogara ya koma jam'iyyar ta APC. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu ga shirinmu na ƙarshe, shehin murya Amurka da ke gabatar da ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ana neman tsohon kwamandan rundunar dogaran shugabar Rwanda Protest in Prenyar ruwa a Jallo saboda rawar da ya taka a kisan kare dangi da aka yi a shekarar 1994 a Rwanda a watan Afrilun 1994, yayin da wasu 'yan Rwanda masu tsatsauran ra'ayi suka kaddamar da farmakin kisan kare dangi. Imprenya ne ya jagoranci bataliyar dogaran shugaban kasar, ana zarginsa da taka muhimmiyar rawa a kisa kashe-kashen ciki har da horar da ƙungiyoyin sojoji da raba makamai. Dogaran a ƙarƙashin jagorancin Imprenya, an zarge su da laifin kisan Prime Minister Agathe Olingimiana da kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na Belgium guda 10 da aka sa su tsaron lafiyarta a tsawon lokacin da aka yi kashe-kashen na kare dangi. An samu rahoton cewa dogarawan su ne suka haddasa taɓarɓarewar doka da ɓarna saboda waɗannan laifuka da kuma wasu. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta Rwanda, wadda yanzu ake kira International Residual Mechanism for Criminal Tribunal ko IRMCT a taƙaice, tana tuhumar Imprenya da laifin kisan ƙare dangi da kuma laifin yaƙi, ta kuma fidda takardar umarnin kama shi. Amurka ta ƙulla haɗin gwiwa da sauran gwamnatoci da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kotun ta IRMCT dan ɗaukan matakai masu tsauri da za su hana Imprenya da sauran waɗanda ake nema saboda kisan su ci gaba da kaucewa hukuncin kotu. Dan cimma hakan, Amurka ta ba da tayin tukuicin kuɗi $5 million ga duk wani bayani da zai kai ga kama shi. Idan kai ko wani da ka sani na da wani bayani akan ayyukan protest Imprenya da inda yake, kana iya badawa a asirce. Dan haka ana iya ziyartar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko shafin yanar gizon karamin ofishin jakadancin don tutubar ofishin tsaro na yankin. A tura sakon email zuwa ga shirin Why Crime Rewards Program mai adreshi wcrp@state.gov ko a tuntube mu ta manhajar WhatsApp a kan wannan lambar: alamar tarawa 1-202-975-4468. Haka kuma za a iya ziyartar shafin sada zumuntarmu na Facebook, wato www.facebook.com/whycrimeswatchprogram, ko kuma ta shafin Twitter a www.twitter.com/whycrimeswatch don ganin hotunan waɗanda ake nema ruwa a Jallo Za a bincike dukkan sahihan bayanan da aka gabatar, kuma sunayen waɗanda suka bayar da bayanan zai kasance a sirrance. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Donan muke kammala shiri na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke muku fatar kasancewa cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum.